الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 18 ga watan Rabi'ul Athani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 13 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunna na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun shiga cikin sabon babi babin imani da siffofin Allah da sunayensa wannan babi ne wanda an samu ainihin wato kungiyoyi da rarrabuwar kai da yawa game da shi amma Allah madaukakin sarki yayi muwafaka ga ahlus sunnati wal jamaa a wannan babin ta hanyar zamtowar su sune suka fi wato ruko da gaskiya ko hujja mai karfi game da wannan babi na sunayen Allah da sifofinsa shine gamsuwa da kuma yadda da imani da abinda Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin Alkur'ani ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da shi a cikin ingantattun hadisansa ba tare da tawili ba ba tare da korewa ba ba tare da kamantawa ba wannan shine abin da yake mazhabi na daidai game da sunayen Allah da sifofinsa Ibn Abi Zamanin ya ce mu sani cewa wato malamai ma'abota ilimi cikin magabata na kwarai na wannan al'umma masana Allah masana abinda ainihin wato annabawan Allah da manzanninsa suka zo da shi suna ganin jahilci yana cikin wato neman sanin abinda Allah madaukakin sarki bai bada labarinsa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada labari ba to wannan ilimin ba ilimi bane shine jahilci sannan suna ganin gazawa wato amma lam yud'a ko yad'u imanan ko wato kamar yadda muka karanta satin da ya wuce su suna ganin ilimi shine qala Allahu qala ar-rasul abinda Allah ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ilimi abinda ba shi ba kuma ba ilimi ba ne ko da mutum ya tara shi to ya tara jahilci ne ba ilimi ba to sannan game da wannan babi da muke ciki mun karanta ayoyi da dama waɗanda suka karantar da mu wasu sifofi na Allah madaukakin sarki kamar ainihin wato sifar fuska a ƙarƙashin faɗin Allah kullu shay'in halikun illa wajaha da kuma sifar ainihin wato shaida Qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah shahidun baini wa bainakum da kuma ainihin wato annafsu tabbatar da sifar annafsu wa yuhadhdhirukumullahu nafsa da kuma tabbatar da ainihin wato ruhi ga Allah madaukakin sarki fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi da kuma tabbatarwa da Allah madaukakin sarki sifar idanu fa innaka bi a'yunina da kuma tabbatarwa Allah madaukakin sarki sifar hannaye wa qalatil yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha ko sannan da tabbatarwa Allah madaukakin sarki ainihin wato sifar ji da gani innani ma'akuma asma'u wa ara da kuma tabbatarwa Allah sifar magana wa kallama Allah Musa taklima da kuma tabbatarwa Allah sifar an-nur haske Allahu nuru samawati wal ard da kuma tabbatarwa Allah hayyumiyya da qayyumiyya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm da fadda tabbatarwa Allah madaukakin sarki al-awwaliyya allati labtida'a biha ko labtida wal akhiriyya allati lan qida'a laha da kuma al-zahiriyya da al-batiniyya huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wayannan sufofi ne duk da ibnu abi zamanin a karkashin ayoyin al-qur'ani da ya kawo mana su wanda Allah madaukakin sarki ya sufanta kansa da su a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta قال المؤلف رحمه الله تعالى يجي ومثل هذا في القرآن كثير إرن ودن مثالا نسونا ين الله كوسفو فينس سنة تار يوى أتكين القرآن فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض دو من حقيقة أبنجي تبارك وتعالى شين نور السماوات والأرض حسكن سمي دكسا كما أخبر عن نفسه كما يند يباد لابار دكسا walahu wajuhun sanna Allah ta'ala yana da fuska wa nafsun da nafs rai wa gairu zalika da wanin haka kama wasafa bihi nafsahu kaman dai yanda ya sufanta kansa da waɗannan sufofi kaman yanda muka ja ayoyin da suka gabata wa yasma'u wa yara wa yatakallam sannan Allah madaukakin sarki ainihin wato yasma'u yana ji wa yara yana kuma ainihin wato gani kaman yanda shi ma wannan ainihin wato abu ne wanda yake ya tabbata ainihin wato a cikin ayoyin da muka karanta sannan al-awwalu wala shay'a qablahu sannan ubangiji ta'ala ya sufantu da wato al-awwal na farko alladhi wato wala shay'a qablahu babu wani abu da ya gabace shi sannan wal-akhiru al-baqi ila ghairi nihaya sannan na ƙarshen da bai da ƙarshe la shay'a ba'da babu wani abu bayansa wadh-dhahiru al-ali fawqa kulli shay sannan mabayyani wanda yake madaukaki saman komai mimma khalaqa daga abin da ya halitta wal-batinu batana ilmuhu bi khalqihi ta'ala sannan ubangiji ta'ala ya sufanta kansa da al-batin wato al-batinu batana ilmuhu shine wanda ilimin sanin hakikanin sa ya buya bi khalqihi ga halittarsa babu wani cikin halittarsa da yake iya yake da masaniya game da hakikanin sufar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa bi kulli shay'in alim sannan Allah madaukakin sarki alimun mai ji ne masani ne kai game da dukkan komai hayyun sannan ubangiji ta'ala wato rayayye ne qayyum sannan tsaye yake wato tsayayye ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sannan Allah madaukakin sarki yangadi baya daukan sa ko bacci wannan duk kusan cikin ayoyin can din mun ji su ko da haka za mu tashi kan hadisi na 14 a cikin jeren giyar hadisan wannan littafi na malam ibnu abi zamanin yace wa haddathani ahmad ibn abdullah ibn abdullah ibn sa'id ibn al-qattan an ibn waddah qala haddathana abu muhammad sa'id ibn abi maryam قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أشرس بن ربيعة قال حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له يا أبا ظلال متى أصبت في بصرك قال لا أعقل قال أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته قال جبريل رب لا أعلم إلا ما علمتني قال يا جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي انتهى أحمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن سعيد ابن قطان shine ya bawa ibn abi zamanin labari shi kuma ya ji ne daga ibn waddah shi kuma ibn waddah yake cewa abu muhammad wanda aka fi sani da sa'id ibn abi maryam shi ya bashi labari qala shi kuma yace asad ibn musa shi ya bashi labari shi kuma asad ibn musa yace ashras ibn rabi'a shi ya zantar da shi ya bashi labari shi kuma ashras ibn rabi'a yace abu zilalin shi ya fada masa ya bashi labari cewa ya shiga wajen Anas dan Malik radiyallahu anhu fa qala lahu sai yace da wato shi Anas dan Malik kenan yace wa Abu Zilal ya Abu Zilal ya kai Abu Zilal mata usibta fi basarik yaushe wato karasa idaninka yaushe ka makance yaushe ka daina gani yaushe aka jarabce ka game da rashin gani shine mata usibta fi basarik yaushe aka jarabce ka da matsalar idanu da matsalar gani qal sai Abu Zilal yace wa Anas dan Malik la aqilu bazan iya kiyayewa ba kaga abun kila ya dan kwana biyu ko ya dade yace bazan iya kiyaye yaushe abun ya faru ba qal Anas dan Malik sai yace da shi afala uhaddithuka bima haddathani bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam baka so illa barta maka ba in gaya maka in zantar da kai game da abinda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari shi ma yace kuma ya jiyo ne an jibril alaihi salam daga jibril alaihi salam shi ma jibril yace arrabihi daga ubangijinsa ya jiyo wannan magana annallaha qal Allah ta'ala yace wa jibril ya jibril ya kai jibril ma thawabu abdi menene lada ko sakamakon bawana idza akhaztu karimatahu idan na karbe ganin sa menene sakamakon bawana idan na jarabce shi da makanta ya daina gani qala jibril sai jibril yace rab ya ubangiji la a'lamu a ban san menene sakamakon sa ba illa ma 'allamtani sai abinda ka sanar da ni ya Allah qala sai Allah ta'ala yace ya jibril ya kai jibril thawabu abdi ladan da bawa na zai samu idza akhaztu karimatahu idan na karbe ganin sa idan na jarabce shi da rashin gani da makanta yayi hakuri bai yi raki ba bai kai ni kara wajen wani mahaluki ba an nazaru ila wajhi sakamakon sa shine zai gani zai ga fuska ta ranar tashin alkiyama an fahimta ko intaha shine karshen wannan hadithin isnaduhu da'ifun isnadin hadithin yana da rauni wa matnuhu sahihun duk da cewa matanin hadithin ya inganta domin a cikin isnadin akwai Ahmad ibn Abdullah ibn Sa'id ibn Qattan malam yace har zuwa lokacin da yake yin wannan rubutu bai ci karo da tarjamar wane ne wannan Ahmad bin Abdullah bin Sa'id bin Qattan ba shin wato yana cikin waɗanda aka soka ko kuma yana cikin waɗanda aka adalantar da su to banda shi wannan Ahmad bin Abdullah bin Sa'id ibn Qattan akwai Ashras bin Rabi'a wanda aka fi sani da Abu Zubyan al-Huzali Ibn Abi Hatim ya ambace shi a cikin Al-Jarh wa Ta'dil shi ma dai bai ce komai ba a kansa haka Imam Al-Bukhari a cikin At-Tarikh Al-Khabir a cikin Al-Jarh wato mujalladin sa na ainihin wato biyu shafi na 322 da kuma At-Tarikh shi ma ainihin wato mujalladi na biyu shafi na 42 sannan a ciki banda shi wannan Abu Zubyan akwai Abu Zilal Abu Zilal to shi Abu Zilal din sun ce da'ifi ne Yahya ibn Ma'in yace da'ifun ne laysa bi shay. Imam an-Nasa'i yake cewa wal Azdi da'ifun. Ibn Adi yace ammatu ma yarwihi la yutaba al-thiqat alai. Wato yawancin ko duk abin da yake ruwaitowa amintattun maruwaita ba sa yi masa mutaba a kai. Ibn Hibban shi ma yake cewa wato la yajuzu al-ihtijaju bihi bihalin. Wato wannan ainihin wato Abu Zubyan yin hujja da maganar sa baya halatta a kowane irin hali. Imam al-Bukhari yace indahu manakir, yace yana da ainihin nakara, akwai manakir a tattare da shi. An fahimta ko? To du kaga kenan wannan isnadin da Ibn Abi Zamanin ya kawo, waɗannan mutane su ne waɗanda malamai suka ce akwai maganganu a kansu, musamman shi ainihin wato Abu Zubyan.
Abu Shayban al-Huzali.
Ai mun gama Abu Shayban, muna magana akan Abu Zilal. To Abu wancan Ashraf ibn Rabi'a shine Abu Zubyan al-Huzali ko Abu Shayban al-Huzali. Abu Shayban al-Huzali haka nace dazu. Karkar kirkita mun karatu ba. Mun ce a ciki akwai Ahmad ibn Abdullah ibn Sa'id ibn Qattan ko akwai Ashraf ibn Rabi'a. Shi Ashraf ibn Rabi'a shine ake masa alkunya da Abu Shayban al-Huzali. Abu Shayban al-Huzali an gane ko? Shine wanda aka ce Abu Hatim ya kawo shi a cikin Al-Jarh wa Ta'dil amma bai ce komai akan sa ba. To sai kuma muka ce akwai kuma a cikin dai isnadin da muke karantawa akwai Abu Zilal. An gane ko? Akwai Abu Zilal. Shi wannan ai mun karanta shi a cikin isnadin ko? Eh shine ma suka yi magana da shi da Anas dan Malik ko? Abu Zilal. To shi Abu Zilal shine da'ifi. Abu Zilal da'ifi ne. Ina fata an gane. Da haka hadithin kamar yanda muka faɗa isnadin sa yana da rauni, duk da cewa matanin hadisin sahihi ne, yazo ta wasu hanyoyin ya inganta ta wata hanyar, hadisin ya inganta sahihi ne ta wata hanya, amma wannan hanyar dai da muka karanta wadda Ibn Abi Zamanin ya kawo tana da rauni, kuma mun ji dalilan raunin nata ko. To menene mahallu shahid a cikin wannan hadisin da muka karanta? Kalmar wajhu. Dinda hadisin yana da darussa da yawa a ciki, amma dalilin da yasa Ibn Abi Zamanin ya kawo shi anan, kaga ya tambayi Allah Ta'ala, ya tambayi Jibril cewa menene sakamakon bawa na wanda na jarabce shi da rashin gani, kuma yayi hakuri bai yi raki ba, bai nuna fushi ba akan wannan jarabawa. Jibril yace ban sani ba ya Allah sai abin da ka sanar da ni. Sai Allah Ta'ala ya ce wa Jibril, idan na karbi idanun bawa na, ma'ana idan na jarabci bawa na da wato ni'imar gani ko da rashin gani, yayi hakuri, to ba shi da wani sakamako da zan saka masa sai ganin fuska ta ranar tashin alkiyama. Ina fata an gane. Kuma dama muna da masaniyar cewa mu'mine za su ga Allah ranar tashin alkiyama. Kenan cikin waɗanda za su ga Allah, Allah Ta'ala zai bude wa wannan bawa nasa idanu ranar tashin alkiyama, ya ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da haka kaga kenan anan mun tabbatar, ko mallam ya tabbatar mana da sifar al-wajhu, fuska. Dama mun karanta wasu ayoyin da suka yi magana akan al-wajhu ko? To ga kuma hadisi, duk da cewa matanin isnadin hadisin akwai rauni, amma matanin sa ya inganta ta wata hanya. Wa haddathani Wahab an ibn Waddah qala haddathana Yusuf ibn Adi qala haddathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radiyallahu an Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ihtajja Adam wa Musa. فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيه من روحي ثم ذكر الحديث رواه البخاري ومسلم. an bayyanta ko to shi ma cikin wannan isnadin hadisin da'ifi ne duk da cewa matanin sa shi ma sahihun jiddan an gane ko a cikin isnadin akwai an ana da aka samu ta a'amash shi kuma a'amash mudallis ne shi kuma ka'ida kamar yadda muka sha karantawa idan mutum yana yin tadlisi to ba a karbar ruwayar sa idan yayi an ana to kuma nan a'amash yayi an ana kuma gashi mudallis sai dai wannan an anar ba za ta cutar da isnadin ba an gane ko yawa saboda dillo imamu zahabi yace duk sa'an da a'amash yace haddathana to shikenan kaga wannan dama in bai kawo an ana ba yace haddathana shikenan fala kalama wannan babu wata magana koda meyin tadlisi ne idan ya ruwaito hadisi da haddathana to wannan ainihin babu wata magana amma wa mata qala an amma duk sanda yace an to wannan shine sai a iya kwankwase wannan an din ta kwankwasa kofar yuwar yayi tadlisi kaman yanda ya saba an bayyanta ko yawa tatarraka ilaihi ihtimalu tadlis za a iya daukan in yace an ko yayi tadlisin illa fi shuyukh lahu akthara anhum ka ibrahim an-nakhai wa ibn abi wa'il wa abi salih as-sammani fa inna riwayatahu an hadha sinfi mahmulatun ala al-ittisal sai dai shi a'amash in yayo ruwaya daga ibrahim an-nakhai ko ibn abi wa'il ko abi salih as-sammani to ruwayar sa a irin wannan sinfin tana iya daukar akwai ittisali babu inqidai a cikin isnadin ina fata an gane wal hadith huna min riwayati an abi salih as-sammani sannan kuma wannan hadisin nasa wannan ruwayar da ya kawo daga abi salih as-sammani ne an gane ko da haka sai ya zama to abinda muke tsoro na samun tadlisi ya riga ya kawo a wannan isnadin walhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu as-salihat da haka kenan in dai matsala a amash ne to anan da shi ainihin wato ya tashi cikin wayanda in ya jin ya ruwaito daga gare su ba a samun wancan matsala ta tadlisi akwai Abu Salih as-Sammani to kuma wannan ruwayar da ya jiyo shi a amash daga Abu Salih as-Sammani ce to sai kuma baqiyatu rijalil isnad thiqatun gabaɗayan su thiqat ne in banda Muhammad bin Waddah shi ko wannan dawa mun tattauna akan sa tun a baya ko fa huwa mutakallamun fihi malamai sun yi maganganu akan sa wa ila dha'fi aqrabu yafi kuma kusa da rauni an gane ko hadisin kuma al-Bazzar ya fitar da shi a cikin musnad din sa ta hanyar Amru ibn Ali yake cewa haddathna Abu Muawiya haddathana al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairata aw an Abi Sa'id aw Abi Sa'id radiyallahu anhuma marfu'an nahwahu sai kawo makamancin wannan hadisin ina fata an gane sai shi ai al-Bazzar bayan ya kawo hadisin sai ce hadithu abi huraira fi sahih wannan hadisin na abu huraira yana cikin bukhari wa amma hadithu abi sa'idin faqad taqaddama isnaduhu qabla hadha al-hadith min ghairi shakkin qultu wa rawi al-hadith an abi huraira radiyallahu anhu wa hadduhu marfu'an an gane ko sannan hadithin dai har wa yau hadithin abi huraira ne radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahih ka duba cikin ainihin wato fatul bari rakam na 6614 imam muslim a cikin sahihin shi ma littafin sa shi ma rakam na 2652 ka kuma duba tafsilin hanyoyin wannan hadisin daga abi huraira a cikin fatul bari wato sannan kuma hadisin har wa yau hadisi ne na abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kaman yanda al-bazzar ya fitar da shi a cikin musnad din sa ta hanyar muhammad ibn al-musanna yake cewa haddathna mu'az ibn asad haddathna al-fadl ibn musa haddathna al-a'mash an abi salih an abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an nahwahu haka ibn abi asim a cikin as-sunna shi ma ya fitar da shi haka abu ya'la a cikin musnad ta hanyoyi guda biyu duka bada daga waki' daga a'mash daga abi salih daga abi sa'id al-khudri marfu'an an gane ko da haka qultu sai nace wa riwayatu waki' arjahu ruwayar waki'u ta furin jaye li anna waki'an min athbatin nas fil a'mash ba'da thawri wa muhammad bin hazim ina fata an gane da haka dai yana gaggaya maka hanyoyin hadisin ne a wato cewa yana da hanyoyi banda wannan ita wadda ibnu abi zamanin ya kawo wadda aka ce akwai ainihin wato matsala a cikin isnadin ta. Da haka hadisin yana da inganci ta wasu hanyoyin. An gane ko? To sai mu koma cikin ma'anar hadisin. Wata tattaunawa ce ta gudana tsakanin annabi Adam da annabi Musa alaihi salam. An gane ko? Annabi Musa cikin tattaunawar da suka yi da ainihin wato kissar yanda abin ya faru, annabi Musa ya haɗu da annabi Adam. Annabi Musa sai ya ce wa Adam, ya kai Adam, kai ne wanda Ubangiji Ta'ala ya halicce ka da hannunsa, ya busa maka rai daga ruhinsa, ya kuma zaunar da kai aljanna. Kai ne wanda Allah Ta'ala ya halicce ka da hannunsa, ya kuma busa maka daga ruhinsa, ya kuma zaunar da kai a cikin aljannarsa. Sai annabi Adam ya ce, eh, haka ne. Sai annabi Musa ya tambayi annabi Adam ya ce, to me yasa ka fitar da mu da kai karan kanka daga aljanna? Sai annabi Adam ya ce wa annabi Musa, kai ne Musa wanda Allah Ta'ala ya magana da kai, kuma ya zabe ka da zancensa da kuma manzancinsa. To me yasa kake zargina akan abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya riga ya kaddara faruwarsa, ya rubuta shi tun kan ya halicci halitta da shekara 40? Na fata an gane. Yana ganin yanzu ba dan annabi Adam kenan yayi abin da yayi aka fito da shi daga aljanna ba, da duk muna cikin aljanna. Yace yanzu ka kai kayi wa kanka, ka fito da kanka, kuma mu ba ka sa an fito da mu. Me yasa kai haka, ya kai Adam? Sai ce, kai ne Musa da Allah Ta'ala ya magana da kai. Eh, to dan me yasa kake zargina kana matsayin annabi manzo, amma ka dinga zargina akan kaddara? Ka dinga zargina akan abin da Allah Ta'ala ya kaddara zai faru tun kafin ya halicci halitta da shekara 40? Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin yace, fa hajja Adamu Musa, ma'ana sai annabi Adam ya kayar da annabi Musa da hujja. An gane ko? Yawa, cewa ala ikhraji nafsihi lamahu alal musiba, kaman yana zargin annabi Adam ne akan wata jarabawa wadda ta riske shi, kuma ta riski zurriyarsa ta hanyar fito da su daga cikin aljanna. Sai annabi Adam yayi wa annabi Musa hujja da cewa wannan jarabawar, wannan ibtila'in, wannan musibar Allah ya riga ya rubuta ta. Shi yasa sai suka ce, ashe ya halatta kai hujja da kaddara irin ta musiba. In Allah Ta'ala ya jarabci mutum da wata musiba, to yana iya yin hujja da wannan kaddarar. Babu laifi da yin hujja da kaddara da ta samu mutum akan wani ibtila'i ko wata musiba. Amma suka ce abinda aka hana shine ba za ka yi hujja da kaddara akan saban Allah ko zunubi ba. Ka aikata saban Allah, a ce me yasa kai haka? Ka ce Allah ne ya kaddara za ka yi zunubi. Misali, mutum kafiri ya ce Allah ne ya kaddara zai zama kafiri, da Allah ya so ya zama musulmi, da Allah ya kaddara ya zama musulmi, da musulmi zai zama. A ga mutum ya sha giya ya ce Allah ne ya kaddara zai sha, domin da Allah ya ga dama sai ya kaddara baya cikin mashayan giya. Irin wannan kaddarar ce aka ce wani ya taba kafa ta da lokacin annabi, sayyidina Umar radiyallahu an, yayi sata aka kawo shi yace ai Allah ne ya kaddara ya sata, yace mu ma kuma ya kaddara mu yanke maka hannu. Ina fata an gane. Kaga kenan, wannan kenan suka ce idan kaddara wadda take ta jarabawa ce ta musiba kamar irin wannan ta annabi Adam din, suka ce to kaddara babu laifi a kafa hujja da ita, idan dai ba ta saban Allah ba ce. In ko ta jarabawa ce, to kawai illa iyaka in ta zo ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullahi wa ma sha'a fa'al, ko qadarullahi wa ma sha'a fa'ala, bace haka Allah ya kaddara, abinda Allah Ta'ala ya ga dama shi ya faru. Yanzu kaga anan cikin wannan hadisin, annabi Musa alaihi salam ya jingina wasu sufofi zuwa ga Allah, ya ce kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunsa, an ji daya, ya busa maka daga ruhinsa,
ya zaunar da kai aljannarsa sufa nawa, ya kuma sanar da kai komai. A ga waɗannan sufofi akwai sufar busa rai, akwai sufar halittarsa da hannu, ko duk kaga waɗannan sai ka tabbatar da su yanda suka zo. An gane ko? Wannan ya nuna cewa Allah madaukakin sarki yana da hannu, kamar yadda dama can cikin suru, cikin ayat da muka karanta cikin suratul ma'ida, Allah ta'ala ya tabbatar da haka ko? Sannan Allah ta'ala yana da ruhi. Ina fata an gane, kamar yadda wa nafakha fika min ruhihi, ya busa maka ransa. Sannan kuma kaga shi annabi Musa alaihi salam, shi ma sai annabi Adam ya ce Allah kai ne wanda Allah ta'ala ya yi magana da kai, ya tabbatar da sifar mai al-kalam, wastafaka bi risalati, ko kaga ya siffanta shi da siffar ainihin wato zaba da kuma siffar mai magana. To waɗannan duk sai ka tabbatar da su kamar yanda ainihin wato Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa su, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya tabbatar wa kansa su. Ina fata an gane, shine fiqhun kawo maka wannan hadisin, duk da bai kawo shi gaba ɗaya ba, sai ka iya mahallu shahid din. Shine ma'ana ihtajja Adamu wa Musa fa qala Musa ya Adamu anta askanaka Allahu aljanna wa nafakha fika min ruhi. To shine mahallu shahid, amma na kawo muku kissar hadisin abinda ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da kuma annabi Adam alaihi salam. Hadithi na shabiyar, wa haddathani Wahabun wa haddathani Ishaq an Aslam bin Yunus an ibn Wahab qala akhbarana Yazid bin Iyad an Musa bin Uqbah an Ali bin Husayn an Aisha zawjin Nabiy sallallahu alayhi wa sallam annaha sami'at an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wa huwa sajid ثم ذكر الحديث وفي آخره أنت كما أثنيت على نفسك. إسحاق يا زنتدى ابن أبي زمانين شيكما يتي ياجد دقى أسلم ابن دقى أسلم شيكما أسلم دقى يونس شيكما يونس دقى ابن وهب ابن وهب يكي توا يزيد بن إياد يابا ملاباري شيكما ياجيو دقى موسى بن عقبة shi kuma daga Ali bin Husayn, shi kuma Ali bin Husayn yace ya jiyo daga Nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha tace ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi sujada yana cewa, sai ainihin wato Ibn Abi Zamanin ya ambaci hadithin, ko sai ambaci hadithin wa fi akhiri, a karshen hadithin anta kama athnaita ala nafsik, an bayyanta anta ya Ubangiji kamar yanda ka yabi kanka. Kaga ala nafsi, kalmar nafs, an ji ko? To wannan shi ma hadithin isnaduhu da'ifun jiddan, shi ma isnadun wannan hadithin yana da rauni. Wal hadithu sahihun, mun faɗi daga cikin hikimar da ta sa Ibn Abi Zamanin malamin hadithi ne sosai. Karka ce to me yasa yake ta bude hadisan, yake ta kawo hadisai waɗanda suke masu rauni. Mun faɗi daga cikin abinda malamai suka faɗa cewa hadisai ingantattu sun zo dewa akan abinda Ibn Abi Zamanin yake fada, ba ma su ba, hadda hadisai marasa inganci ma waɗanda malamai ba su yarda da ingancin su ba, duk sun zo sun tabbatar da wannan mas'ala da muke tattaunawa akai. Ina fata an gane, ma'ana mas'ala ce kamar rana lokacin azhar, wajen tabbatar ta a wajen malamai sun riga sun santa, ba wata mas'ala bace wanda take sabuwa, tunda hadisai ingantattu suna nan burjik da suka zo da maganar lazumta sunna a babin farko da muka yi, da kuma wannan babi na biyu game da tabbatarwa Allah sunayensa da sufofinsa. Wannan abu ne wanda ba hadisai ingantattu ba, hadda masu rauni ma duk sun tabbatar da abinda ainihin wato malai yake kawowa. Kun gane daga cikin fiqhun malam, da haka yana sanar da waɗancan hadisan sai dinga kawo ma wannan wai dan ya nuna maka har ma waɗanda ake ganin ba a iya yin hujja da su, su ma sun tabbatar da abu, ballantana kuma ga waɗanda ake iya yin hujja da su da yawa. Shi yasa an kawo sai kuma a shiga cikin maganganun malamai, sai a gaya maka banda wannan hanyar hadisin yana da wata hanyoyin, amma shi ya san da su, amma ya zabi ya kawo ma wannan saboda wancan fiqhu, amma hadisin sahihi ne shi ma wannan. An gane ko? Yawa, akwai a cikin isnadin wannan hadisin da Ibn Abi Zamanin ya kawo, akwai ainihin wato Iyad Yazid bin Iyad, Yazid ibn Iyad Imam al-Bukhari yace munkarul hadith. Imam an-Nasa'i da wannan su suka ce matrukun. Yahya yake ce alaysa bi thika. Malik Imam Malik shi kam ya jefu wannan Yazid bin Iyad bil kadhib da ƙarya ma, yace yana ƙarya. An gane ku? Yazid bin Haytham yayo ruwaya daga Ibn Ma'in yake cewa kana yakdhibu, wannan ainin Yazid bin Iyad yana taba ƙarya, yana yin ƙarya. Ibn Adi yace Adam amatu ma yarwihi ghairu mahfuz, yawancin duk abin da yake ruwaitowa munkarai ne ba mahfuzai bane. A koma cikin At-Tarikhul Kabir da Al-Jarhu wa Ta'dil da kuma Al-Kamil da At-Tahzib da Al-Mizan da Al-Mughni da At-Taqrib, duk za ka ga maganganun da malamai suka yi akan Yazid bin Iyad. Walil hadith tariqun ukhra, sai dai hadithin yana da wata hanyar daga Nana Aisha radiyallahu anha, wanda Imam Muslim ya fitar da ita a cikin sahihin littafinsa, wato ita ce wannan: haddathana qala haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana Abu Usama haddathani Ubaydullah ibn Umar am Muhammad bin Yahya ibn Hibban an al-A'raj an Abi Hurairah an Aisha radiyallahu anha qalat, Nana Aisha tace faqattu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan min al-firash, tace a wani dare sai na nemi manzon Allah akan shimfida na rasa talaluba, bata ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan shimfida. Faltamastuhu, tace sai na shiga lalubansa, tunda dakin akwai ba haske, sai take ta laluban ina Annabi yake baya kan shimfida. Fa waqa'a yadi ala batni qadamai, tace kawai ina cikin laluban sai hannuna ya fada kan ainihin wato bayan kafarsa, wato cikin kafarsa. Wa huwa fil masjid, wato yana sujada. Wa huma mansubatani, su kuma kafafuwan nasa ya kafe su, sai na ji shi sujada yake. To a cikin sujadar wa huwa yaqulu, sai na ji shi yana cewa Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama afnaita ala nafsik. Kaji complete hadisin cikakkensa ko? Yawa, to wannan shine sai shi kuma Ibn Abi Zamanin ya dauko iya inda yake bukatar yayi mana hujja da shi, shine anta kama afnaita ala nafsik. Allahumma ya ubangiji, a'udhu bi ridaka, ina neman tsarinka ya Allah da yardarka, min sakhatika daga fushinka, wa bi mu'afatika da lafiyarka, min uqubatika da uqubaka, wa a'udhu bika minka, ina neman tsarin wato da kai daga gare ka. La uhsi thana'an alaik, bana iya kididdige yabanka, anta kama athnaita ala nafsi, sai dai kaman yanda kai yabi kanka, ba mai iya kurewa wajen yabanka sai kaman yanda kai yabi kanka. To wannan kaga wata hanya ce wadda hadithin ya inganta ainihin wato ta wannan hanyar. Ina fata an gane, da haka wannan hadithin shi ma ingantacce ne, kuma ya tabbatar mana da wata sifa cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ita ce siffar annafsu. Hadithi na 17, wa haddathani Ishaqu an Ahmad bin Khalid an ibn Waddah an ibn Abi Shaybah qala haddathana Abdullah ibn Bakar as-Sahmi قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشمال بيده الأخرى وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يد الرحمن يمين ثم ذكر الحديث. انجي wannan hadithin ko? Shi ba wannan hadithin yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Abi Umamata radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khalaqallahu al-khalqa, Allah ya halicci halitta, wa qada al-qadiyya, ya gama zartar da hukunci, wa akhadha mithaqan nabiyina, ya riki alƙawarin annabawa, wa arshuhu ala al-ma'i, al-arshin Ubangiji tana kan ruwa, fa akhadha ahla al-yamin bi yamini, sai ya riki yan dama da hannunsa na dama, wa akhadha ash-shimal, sai ya riki wa ahla ash-shimal, ya riki yan hagu bi yadihi al-ukhra, da daya hannun nasa, wa kilta yadi ar-rahman yamin, hannayen Ubangiji guda biyun din dama ne, wato dukkan su yaminun. Thumma dhakara al-hadith. An ji wannan hadithin? To shi ma hadithin isnaduhu da'ifun jiddan. A cikin isnadin akwai Bishr bin Numair, Al-Qushayri Al-Basri. Malaman hadithi sun yi maganganu a kansa. Mafi karancin halayyar da aka faɗa a kansa annahu matrukul hadith muttaham. Matrukul hadith muttaham. Wato ba a karɓa hadisin sa ana ma tuhumarsa. Imam Ahmad yace tarakan nasu haditha, malamai duk sun yi watsi da hadisin ainin wato wa Bishr bin Numair. Ibn Ma'in yake cewa ai Bishr bin Numair din nan kana rukunan min arkanil kadhibi. Ai shi rukuni ne daga cikin rukunan ƙarya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya ƙaryata shi yace kadzabahu Ahmad bin Hanbal. Imam al-Bukhari shi kuma da yazo kan wannan Bishr bin Numair yace munkarul hadith. Wa fi mawdhi'in yace muttaribun. An gane ko? Ibn Adi yace amatu ma yarwihi anil Qasim an ghairihi la yutaba alai. Mafi yawan abin da yake ruwaitowa yace ya jiyo daga Qasim ko daga waninsa babu ba a yi masa mutaba akai. Wa huwa dha'ifun, a karkashin haka Ibn Adi yace shi ma dha'ifi ne. Ibn Hibban yace munkarul hadith jiddan. Wannan Bishr bin Numair din munkarul hadith ne. An gane ko? Fala adri at-takhlid fi hadithi min al-Qasim aw minhumama ma'an. لأن القاسم ليس بشيء في الحديث دومن شي كان القاسم دين دكي سي ياجيو دغ قاسم القاسم تو القاسم دين شي ما با وني بني ا cikin ilmin a cikin hadisi wa aktharu riwayat bishr an alqasim fa min huna wa qala ishtibah fi da haka yawancin ruwayoyinsa kuma yana cewa daga alqasim ya jiyo su yahya bin al-qattan yayi watsi da bishr bin numair haka ibn al-madini الدار قطني علي بن الحسين ابن الجنيد دا الذهبي دا ابن حجر نافتان غاني دو ان سنيي magana game da ainin wato Bishr bin Numair cewa bashi da wato inganci a cikin wato ruwaya ka koma cikin tarihu ainin wato at-tarikh al-kabir na Imam al-Bukhari da ad-du'afa as-saghir da kuma al-majruhin da tahzibul kamal da al-mizan da tahzib da at-taqrib duk gaba ɗaya sun yi maganganu wa'annan littafan akan sa wal qasim bin abdurrahman abu abdurrahman ad-dimashqi saduqun yursilu kathiran sai dai yana yin irsali da yawa wato al qasim ibn abdurrahman abu abdurrahman ad-dimashqi al qasim bin wa aya ce anil qasim shi Bishr bin Numair yace anil qasim yaje ko yace yaje ne daga al qasim to riwayatu Bishr ibn Numair anhu munkaratun wa muttariba inda yayi ruwaya zuwa ga al qasim bin Abdurrahman wanda aka fi sani da Abu Abdurrahman ad-Dimashqi to ruwaya ce wadda take munkara kuma muttariba Imam al-Bukhari yake cewa al qasim bin Abdurrahman sami'a aliyan wa Abu Umama rawa anhu wa amma man yatakallamu fihi mithlu wa Bishr bin Numair wa nahawuhum fi hadithihim manakir wa tirab Abu Hatim yake cewa hadithu thiqat anhu mustaqim la ba'sa bihi to haka dai suka yi ta maganganu game da ainin wato shi al Bishr bin Numair sai dai walahu dariqun ukhra yana da wata hanyar daban ita ma dai daga al Qasim ibn Abdurrahman wato yarwiha anhu Ja'far ibn az-Zubair al-Hanafi wanda adda Tabarani ya fitar da ita a cikin Al-Kabir haka ainin wato Ibn Adi a cikin Al-Kamil dukkanin su daga ta hanyar Ja'far ibn Zubair daga Al-Qasim bihi walakin hadhihi tariqa aidan da'ifa jiddan ita ma wannan hanyar gaskiya ba ta da inganci saboda a cikin ta akwai Ja'far ibn Zubair Al-Hanafi ad-Dimashqi shi ma matrukul hadith wa kana salihan fi nafsi shi a karan kansa mutumin kirki ne amma matrukul hadith ne kaman yanda Al-Hafiz ya faɗa a cikin At-Taqrib tarakahu Amr ibn Ali da kuma Abu Hatim da Al-Bukhari da Yaqub bin Sufyan da Imam An-Nasa'i da Ad-Darqutni da Imam Ahmad bin Hanbal wa kadzabahu Shu'ba kuma ya ce ma ya wato ya ƙaryata shi wa qala Adh-Dhahabi muttaham Imam Adh-Dhahabi ya ce wato muttaham ne ana tuhumar sa da ƙarya ka koma ka duba cikin Tahzibul Kamal At-Tarikhul Kabir da Tahzibut Tahzib da Al-Mughni da Al-Mizan da At-Taqrib da wadansu duk za ka ga wannan bayanin na fata an gane wannan hadithin idan muka koma cikin ma'anarsa Allah madaukakin sarki ya halicci halitta sannan ya zartar da hukunci ya riki alƙawari daga annabawa sannan kuma al'arshin ubangiji tana saman ruwa ya riki ɓangaren dama a hannunsa na dama ya riki ɗan ɓangaren hagu a ɗaya hannun nasa wakilta yadaihi yaminun yanzu a wannan hadithin shi kuma me aka tabbatar an tabbatar da sifar hannu an tabbatar da sifar hannu wakilta yadaihi yaminun to da aka ce wa ahla shimali biyadihi al-ukhra dai hannun nasa shi kuma wani iri ne yaminun ne shi ma dai hannun shi ma yaminun ne me yasa kilta yadaihi yaminun kilta yadaihi yaminun kilta yadaihi yaminun to akwai ruwayoyin da suka nuna kuma ɗaya hannun hagu ne an gane ko kaman ainihin wato isbatu sifat lillah wa fi isbatu al-yadayn a cikin wannan hadisin an tabbatar da yadayn hannaye guda biyu lillah isbatu al-yamin wa shimal an tabbatar da dama da hagu asbata anna lillahi yadayn ihdahuma yaminun wal ukhra shimal daya dama daya hagu sai dai wannan hadisin yana da rauni isnaduhu dha'ifun saboda mun ce a cikin sa akwai muhammad bin waddah kaman yanda ya gabata sannan wa fi isnadi akwai bishr bin numair shima ko bishr bin numair shima mun ji maganganun malamai akan sa to amma wannan hadisin sabata fi sahihi muslim hadisin ya tabbata cikin sahihi muslim daga ainihin wato hadisin ibnu umar marfu'an hadisin abdullahi dan umar marfu'an inda yake cewa yadullahu as-samawat allah zai nannade sammai yawmal qiyamati rana al-qiyama thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna sannan sai ya rike su ya danke su da hannun dama thumma yaqulu sannan sai allah ya ce anal maliku aina al-jabbarun aina al-mutakabbiruna nine al-maliku ina jabbere suke ina masu girman kai thumma yadwil ardina sannan sai allah ya nade kuma kassai gaba daya thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi sai kuma ya rike su ya danke su da hannun hagu hagunsa thumma yaqulu yace anal maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun hadha alhadith wannan hadithin fi sahih muslim yana cikin sahih muslim wa fihi ithbatul yamin wa shimal lillah kuma a cikin sa an tabbatar da hannun wato dama da hagu ga Allah subhanahu wataala da haka kenan wannan hadithin yana tabbatar shi sa kaga a wannan hadithin da muka karanta duk da akwai rauni a cikin sa sai aka ce wa ahla shimali biyadihi al-ukhra ba ambace shi ba ko to a ruwayar muslim an ambace shi a ɗaya hannun shine hannun hagu an gane ko to idan ka zo ya zaka yi jam'in duk da cewa akwai maganganu lokacin an ce hakure sosai amma in ka zo ya zaka yi jam'in ruwayoyin da suka ce dama hagu da kuma ainihin wato wakilta yadaihi yaminun kamar yanda malai ya faɗa dazu wakilta yadaihi yaminun suka ce shi yana da dama yana da hagu ruwayoyi sun inganta akan haka an gane ko to amma kalmar wakilta yadaihi yaminun fa sai suka ce ma'anar wakilta yadaihi yaminun wajen alheri wajen kamala wajen rashin tawaya wannan ba kaman irin hannun ababan halitta ba da na daman su za ga yana da albarka yana da kaza yana da karfi fiye da na hagu suka ce shi na hagun na Allah madaukakin sarki kaman na daman yake wajen alheri wajen albarka wajen karfi wajen kamala yanda na daman yake haka na hagun yake ba kaman hannayen ababan halitta ba shine ma'ana wakilta yadaihi yaminun da aka karka kyamaci cewa yaminun wa shimal lillah an gane ko ruwayoyi sun tabbatar da yana da dama yana da hagu sai dai kawai daman hagunsa irin daman ce wajen alheri da sauran abin da dama ta kebanta da shi na falala ina fata an gane shine ma'ana wakilta yadaihi yaminun thumma dhakara alhadith sannan ya ambaci wannan hadithin insha Allah sai mu tashi akan hadithi na 18 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika